sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Benin, Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu kuma da sake kasancewa tare da ku a wani sabon shirin. Alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri da ya kasance na ƙarshe a yau. Bayan labaran duniya, za mu nufi jihar Zamfara, inda 'yan bindiga suka kai hari jiya da daddare, suka kashe mutane hudu, suka kuma yi garkuwa da wasu 15 da suka hada da matan aure. Muna kuma da rahoto kan yadda annobar corona ta shafi hanyoyin shigar kudi a Najeriya. Sai kuma rahoto na musamman da kuma labarin wasanni da wakilinmu na ƙasar Kamaru, Garba Awal, zai gabatar. Kafin mu kai ga waɗannan duka, ga halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Bayan jinkiri na shekara ɗaya na annoba, a hukumancin buɗe gasar wasannin Olympic na Tokyo yau Juma'a tare da yin waiwaye, amma duk da haka an yi bikin buɗewa. An gudanar da bikin a babban filin wasa na Olympic na Tokyo mai dubban wuraren zama amma wayan ba kowa, inda kawai kimanin manyan baki 900 da wasu jami'ai suka halarci bikin saboda matakan hana kamuwa da COVID-19. Bikin buɗe gasar mai taken haɗin kai cikin alhini na iya zama ɗaya daga cikin al'amuran yau da kullum da ake ganin kan iya zama ba sabon ba a wasannin Olympic mafi ban mamaki. Abubuwan da aka saba gani kamar wasannin wuta da jirage marasa matuki da kaɗe-kaɗe da raye-raye da kuma na kunna wuta da ake yi duk an gudanar da su. 'Yan wasan za su yi maci tare da ɗaga tutocin ƙasashensu na lokaci ƙanƙani, tare da kuma ba da tazara a faretin ƙasashe. Ana buƙatar mafi ƙarancin mita 1 ko kuma mita 2 na tazara, kuma dole ne su saka takunkumi a koyaushe, in ji hidimasa na Kamura, wani jami'in kwamitin shirya taron Tokyo na 2020. Ministan harkokin wajen Iraki ya ce dawa BOA cewa mambobin wata babbar tawagar Iraki suna sa ran cimma yarjejeniya yau Juma'a tare da gwamnatin Biden don kawo ƙarshen aikin yakin Amurka Iraki. A cikin wata tattaunawa ta musamman tare da sashen Kurdish na BOA, ministan harkokin wajen Iraki Fuad Hussein ya tattauna kan yanayin samar da haɗin gwiwa tsakanin ƙasarsa da sojojin Amurka da zarar an cimma yarjejeniya, musamman a yaƙi da ƙungiyar IS. Hussein ya faɗa wa BOA cewa a gani na za mu cimma yarjejeniya a ranar Juma'a, sannan kuma za a sanar da cewa dakarun yaƙin Amurka na magana ne kan sojojin da suke yaƙi, ba za su ci gaba da zama ba a Iraki ba. Amma zancen taya ne ba za su ci gaba da kasancewa ba, kuma yaushe za su fice, yana da nasaba ne da lokacin da ɓangarorin biyu suka amince da su da kuma batun fasaha da sauran batutuwa da suka shafi tsaron sojoji. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mahukunta a garin Melilla mai cin gashin kansa na ƙasar Sifaniya sun ce maza 238 daga nahiyar Afirka sun shiga yankin arewacin Afirka na yankin Sifaniya bayan sun haura kan shingen da ya raba shi da Maroko. 'Yan cirani daga yankin Hamadar Sahara da ke gujewa talauci ko tashin hankali suna ƙoƙarin kutsawa akai-akai kan iyakar mai nisan kilomita 12 a Melilla da kuma ɗaya yankin na Sifaniya a cuta da ke gabar tekun arewacin Afirka a matsayin tsani don isa nahiyar Turai. A ɗaya daga cikin yankuri mafi girma a cikin 'yan watannin baya-bayan nan, sama da mutane 300 suka yi ƙoƙarin tsallakawa da sanyin safiyar ranar Alhamis. 'Yan kiranin suna ɗauke da ƙugiyoyi don hawa shingayen. Jami'an tsaron farar hula na Sifaniya 3 sun samu ƙananan raunuka. Yayin da ƙasar Australia take faɗi tashi dangane ta daƙile ɓarkewar yaɗuwar samfurin Delta na COVID-19 mai saurin yaɗuwa, ƙasar New Zealand ta sanar da dakatar da shirinta na tafiye-tafiye ba tare da killacewa ba da Australia. Prime Minister ƙasar Jacinda Ardern ta faɗa yau Juma'a cewa wannan ba shawara ce da muka ɗauka da wasa ba ne, amma ita ce daidai da za mu kare 'yan New Zealand. Daraktar Hukumar Yaƙi da Cututtuka Masu Yaɗuwa ta Amurka CDC, Rachel Walensky, ta faɗa jiya Alhamis cewa nau'in Delta na cutar coronavirus da ke haifar da COVID-19 yana ɗaya daga cikin ƙwayoyin cututtukan numfashi masu saurin yaɗuwa wanda muka sani, kuma wanda na gani a cikin shekaru 20 da ne ina aiki. Jami'ai a Washington sun yi kira ga mutane da su yi allurar rigakafin COVID don kare kansu daga nau'ukan cutar da kuma dakile yaduwar coronavirus. A halin yanzu China na bayyana bacin ranta da cewa hukumar lafiya ta duniya za ta ci gaba da bincike ko coronavirus ta fito ne daga wani dakin gwaje-gwaje na Wuhan, wanda hakan ya haifar da annobar COVID-19 a duniya.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu buɗe taskar hotonnin namu a jihar Zamfara, Najeriya, inda daren jiya mahara suka kai hari a garin Dan Sadau, suka kashe mutane, suka kuma yi garkuwa da wasu da dama da suka hada da matan aure, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin mu Sani Shaibu Malumfashi ya hada mana.
Wannan al'amari ne ya faru ne a daren jiya wajen misalin karfe 2 na dare, kamar dai yadda Malam Nuhu Dan Sadau ya bayyana mani.
Da karfe 2:30 na dare suka shigo Dan Sadau din, har zuwa karfe 5:30 na safe nan suna yi mun abun da suka ga dama.
Bayan da suka kona motar,
ai motar ma ta fita ne wurin kai dauki wata anguwa, suka yi karan bata da ita, suka halbi taya ta garin ta kauce da wada kwalba ta banki falwaya. Daga nan sai dai sojojin suka tsallake suka yi gaba, sai suka furka sama motar wuta.
Mutum nawa suka tafi da su?
Yanzu dai an yi janazar mutum hudu. Mutum 13, manya da yara, yara 6, matan aure guda 3, sannan da magidanta guda 3. Muna da wanda suka raunuta guda 4 suna asibiti.
Na kuma zanta da malamin da aka kashe masa yara guda 2.
Na ce mu wanda na mari dai Allah ya jarabce mu da shi misali kusa 3 da 'yan mintuta haka. Wannan nan dai gida sai muka ji wannan alhali su waɗannan barayi habba shi gida, shi kuma wanga yaro wanda suka fara zaman ɗaya yake gare ni guda 2 ma, da shi ta su da ga Shaibu ya suke gare ni. Bayan sun zo Allah da ƙarfin ikon shi ta su sun yi rito da nihin daga mai ke faruwa. Yana hitowa sai suka halibe shi da kai, shi kuma Shaibu yanke shi suka yankan rago.
Yanka shi suka
yi? Yanka shi suka yi, shi alhali Sharaɗa shi ma halibe shi suka yi, da sai kuma wancan guda ɗan ƴan makwallo shi kuma shi halibe shi suka yi shi ma. Mota kuma ta canka yaƙi ita ku direban guda ɗaya ne dama cikin mota ya zo da ita yana kawo wa akwai wani kwarbati, sai ya bugi falwa sai motar ta fashi, sai suka kasa mata wuta suka kama halibe shi. Shi direban dai ya fita, gidana ma kamar dai za su fita shi saboda yawan halbin da suke dai suna kabbara.
Ina kai ta kuɓoye?
Ina nan cikin ɗaki na gambun ɗaki na habbugun shiddin. Ina mune muka yi bodarin da Kaduna da Kebbi da Niger. Kwana 5 da suka wuce sun halbo jirgi a yankinmu. Shi kuma zai su kona motar yaƙi kuma kwalfin dam. Babban abin da ya damu mu koyi mana ciwo. Muna roƙo idan habba gona ta sa baki ko an nuna mata halin da kasa take ba, muna cikin tashin hankali da mawa kai.
Usman Dan Sadau ni ne kani ga ɗaya daga cikin waɗanda wannan iftila'i na kisa na gilla ya faɗa a kai. Suna ɗauke da gaggan makamai, suna ɗauke da AK-47, suna ɗauke da waje gida, suna ɗauke da sniper, bindigogi na ban mamaki, wanda kai kan wanda muke fira nan da kai in kaga irin makaman da suke ɗauke da su sai hankalinka ya tashi.
Mai baiwa gwamna shawara game da harkokin tsaro DIG Mamman Tsafa mai Murabus ya tabbatar da aukuwar lamarin.
Na samu wannan labari wajen karfe 3 saura 'yan minuta na safiyar nan a kan wannan abu da ya faru a garin Dan Sadau.
Ko akwai irin matakan da gwamnati ta ɗauka ta ɓangaren ku?
Ina da labarin tafiyar sojoji a wurin hadda helikoptocinsu sun samu zuwa wannan wuri don su yi rescue wata motarsu da aka ce ta samu matsala a can Dan Sadau. Muna mobilizing duka sauran jami'an tsaronmu don mu tabbatar da tsaro mai inganta. Muna kan wannan cikin ikon Allah.
Sashen Malumfashi Murar Amurka daga Katsina a Najeriya.
To a gaida na Malumfashi. Daga matsalar tsaro a Najeriya kuma sai harkokin tattalin arziki, inda bayanai ke nuni da cewa har yanzu tsuguna bata kare ba game da tasirin annobar coronavirus ga tattalin arzikin kasar, inda gwamnatin Najeriya ta bayyana cewa an samu raguwar kaso 20 cikin 100 na kudaden shiga da gwamnati ke samu a duk shekara daga 'yan Najeriya mazauna kasashen ƙetare, dalilin da yasa gwamnatin ke neman hanyoyin da za ta ciki gibin da ake samu. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta hada mana.
Shugaban hukumar da ke kula da ayyukan 'yan Najeriya mazauna kasashen waje Abike Dabiri Arewa ce ta bayyana hakan a yayin ganawar ta da manema labarai don bikin tuni da ranar da aka ware don 'yan Najeriya mazauna kasashen waje a ranar Lahadi mai zuwa, inda ta ce kudaden da ke shigowa Najeriya daga kasashen waje sun kai kashi 83 na kasafin kudin kasar. Kashi 30 na kudaden da ke shigowa Najeriya, kamar yadda rahotanni suka nuna, ana zuba su ne a hannayen jari na ayyukan gine-gine da wasu kasuwanci. Don haka yana da muhimmanci a taya 'yan Najeriya mazauna kasashen waje murna don irin gudunmawar da suke badawa haka ci gaban ƙasa. Kazalika, babban bankin duniya ya ce kudaden da 'yan Najeriya mazauna kasashen waje ke aikowa zuwa ƙasar su Najeriya ya ragu da kashi 27.1 cikin 100 a shekarar 2020. A shekarar 2019 an samu dala biliyan 21.24 sabanin kudaden da aka saba samu na dala biliyan 25 a duk shekara. Dr. Isa Abdullahi, masanin tattalin arzikin ƙasa ne.
Kamar yadda muka sani, kididdiga ta nuna mutanen Najeriya sama da miliyan 17 suna zaune a kasashen waje daban-daban. Sauran dai kasashe na duniya na nan Afirka ma da kuma wanda ba Afirka ba da Asia. Kaga wannan kuɗi idan aka ci gaba da ya dinga raguwa a haka, zai kawo nakasu sosai akan tattalin arzikin Najeriya da kuma rage matsalar talauci a Najeriya. Domin idan yau mutum a Najeriya dalili ya kama na kai shi asibiti ne miliyan 2, to wallahi ba karamin mai gata bane zai iya biyan wannan kuɗi. To amma idan Allah ya taimaki yana da wani dan uwan shi a kasar waje, dan kalilan din kuɗi kawai in ya bayar sai ya wuce naira miliyan 2 din ma, sai ya samu ma bayan ya biya na asibitin ya biya kuma na wayansu harkokin rayuwarsa gaba daya. To haka ma sauran jama'a wayanda abinci yake gagaran su, in an turo musu dan karamin kuɗi na kasashen waje babu, sai kaga yayi yawa a cikin Najeriya saboda canjin mu ba ya kyau. To saboda haka wannan abin yana taimakawa kasafin kuɗin Najeriya ta wannan hanya, domin kuɗaɗen shiga suna shigowa. Bayan kuɗaɗen shiga ana samun kuɗaɗen kasashen waje, wato foreign exchange. Kuma akasin hakan zai daɗa jawo matsalar talauci, ya daɗa ta'azzara, matsalar rashin abinci da tsadan kayayyakin abubuwa da ke faruwa, domin ba za a samu kuɗaɗen kasashen waje da za su yi abin daga waje da sauki ba.
Kan wannan batu, ɗan majalisar wakilan tarayya Dr. Yusuf Tankusu Nunu ya yi ƙari da cewa
ko 'yan Najeriya da yawa da suke ayyuka a kasashen duniya da yawa, wanda yake a cikin shi ne abin da ake samu daga gare su ake aikowa a Najeriya. To idan muka dauki cewa duniya da yawa mutane sun rasa gurbin aiki, kinga dole kuɗin da yake ake samu daga ma'aikata yaro, kuma yana da tasiri kwarai gaske, saboda idan ƙasa ta dade ta rage samun kuɗin take shiga domin ta yi ma al'umma aiki, to dole ne ayyukan da za a yi da wannan kuɗin su ragu. Haka kuma sha'anin shiga yau da kullun shi ma zai shafi rayuwa. Zai ga cewa ko da ma kuɗin samun zai wahala, kuma ka tsada na kayayyaki a cikin ƙasar zai yawa. Wannan gune da yake ba wai Najeriya kawai ya shafa ba, ya shafi ƙasashe da dama. Don haka dole ne Najeriya ta tashi tsaye mu ga cewa an fito da hanyoyi da za a rage illan ragon kuɗin da ya shigo ƙasa ta hanyar tsuke ajihun gwamnati, da kuma yawan kashe kuɗi da gwamnati za ta yi barkatai domin a maida kuɗi ga inda aka yi buƙatar su a wannan lokacin da ake ciki.
Ta ƙarshe dai shugaba Abike Dabiri ta ce duk da gibin da aka samu, hukumar ta fara bullo da ƙarin shirye-shirye da za su taimaka wa 'yan ƙasar baki ɗaya a maimakon waɗanda ke da 'yan uwa a ƙasashen waje kaɗai. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Shamsiya, yanzu kuma sai rahoto na musamman ga wakilinmu Garba Awal.
Shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Musa Biya ya je kasar Swiss domin neman binciken lafiyarsa, amma 'yan kasar ta jamhuriyar Kamaru mazauna a kasashen Turai sun yi cincirindo a birnin Geneva a gaban hotel din da shugaba Biyan ya sauka da iyalansa kusa da ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya, inda suka yi ta yi wa shugaban kasar kowa. Suna cewar ya koma kasarsa ta aihuwa, kuma ya je ya sasanta matsalar rikicin da ya ce cinyewa yau sama da shekaru hudu a kasar a shashin yan awali, kuma ya daina kashe kudaden talakawan kasar jamhuriyar Kamaru. Alhaji Aldana Shidan adawa ne na jam'iyyar SDF ta Nijon Burundi ya yi mana karin haske kan al'amuran da yake wakaruwa ga shugaban kasar ta jamhuriyar Kamaru.
Mukan a jama'iyyarmu ba za mu ce abin din bai da kyau ba. Wato dai a kasar Kamaru, wato shi shugaban kasar na wato tsawon shekara 40 kenan yake wannan mulki. Ba shekara 40 wato yanzu haka ni kaina kusan shekara 40 nan ba zan ce maka ga wani lokaci da na yi kusance shi haka, wato kasa da kilomita ɗaya ba, wato na gan shi haka da iduna. Abin ne ya cika ma yan Kamarun ciki, ya cika musu ciki kwarai da gaske. Mu kan muna daga cikin masu ce da ni daga jama'iya na gaba ɗaya, muna cikin da masu cewa yaran nan a bar su su tafi su faɗi abin da yake tafiye da su, abin da yake cikin cikin su. Wato abin ya yi yawa a nan Kamarun, an hana mu yi a can ɗin ma za a hana su yi ne, babu ai muka su je su yi magana. Inda mutumin kirki ne ya fito mana ya tare su da tambaye su me kuke tafiye da shi. Mutum ne ga abin da muke tafiye da shi, to shi kenan a nemi a dabara, a nemi yadda za a yi a gyara. To mutum ne da bai taɓa shawara da kowa ba, jam'iyyu 300 ne a ƙasar Kamaru, babu ko ɗaya wanda shugaban ƙasa in dai matsala ta yi matsala ce shi zo kai mu shawara da kai. A kowane lokaci haka yake, duk abin da yake faruwa. Yaran nan baba, yaran ba yaran da aka same su haka bane kawai, wato yara ne da aka sa bayan an ba mu Kamaru yincin kai cewa duk ka faɗa duk abin da yake cikin ka, an ba mu damar yin jama'iyyu, an ba mu damar magana komai da komai. Wai sun tashi suna tambayan haƙƙin su a jami'a, aka share sunayen su, wato aka zana aka ci daga yau, wato tun shekara 1993 aka ce daga ba su ka za su iya rubuta sunan su a kowane jami'a ba a ƙasar Kamaru. Tun fi sama da 60 fayar aka hana su yin boko, ina za su je ba su zai sunan suka taru a can, sun girma sun zama manyan mutane, sun zama manyan mutane suke tambayan haƙƙin su a ba su haƙƙin su, kuma sun san irin mulkin da ake yi a ƙasar Kamaru. Ai maganar nan da bakin mu suke magana, ai da bakin mu suke magana, da baran mu su da bazan mu nake so ce suke rawa kwarai da gaske. Wannan kam sai dai mu dan tsaya a nan kuma domin magana yana tsawo kwarai da gaske, amma mu kam kuna bayan abin da yake faruwa a ƙasan Kamaru, a can ƙasan Geneva, inda shugaban ƙasa ya tattara nashi kawai suka ce taso ma ya dawo Kamaru, don kudin mu kuma yake tafiya ya kashe a can. Bayan an sati wannan kudin, wani kudi kuma jeje nemo ne, kudi sama da biliyar 184 dai aka sati a ƙasan Kamaru saboda magani na cuta, ko ɗaya ba yi mutane ba kai. Wanzu muka muna daga bayan cewa yaran nan su fito fiye da haka masu yi za su iya.
Abin sani dai a nan kafin masu boran su fara gwayar da zanga-zangar su a birnin Geneva, sai da suka nemi izini daga hukumomin ƙasar aka yarje musu, duk da cewar majalisar dokokin ƙasar jamhuriyar Kamaru ta kira taron gaggawa domin jin ra'ayin 'yan majalisar wajen ganin cewa an soke wannan tattakin na masu boran za su yi. Amma al'amarin ya faskara. Alhaji Garba Abubakar mai bayar da shawara ne ba mazaunin majalisar dokokin ƙasar jamhuriyar Kamaru.
Wannan zanga-zangan da 'yan Kamaru suka je suke wa shugaban ƙasan Kamaru Paul Biya a ƙasan Swiss, wannan bai da ba su bi ka'ida ba, ba a ce ba Kamaru ba ta da matsala ba, ba a ce 'yan Kamaru ba su da matsala ba, a'a, amma da akwai ka'idodin da go ike cikin tsarin mulkin ƙasan Kamaru wanda za ka bi ka kawo ƙorafinka. Wannan abin da suka yi, wato suna so su ɓata ya za ba za kira ne su ɓata fiskan Kamaru a gaban al'umma, kuma birnin da suka je nan babban birni ne, wato a nan dubu 'yan su manyan ƙungiyoyi masu tafiyar da duniya suke, ba za ba su kai haka nan, suna so su ɓata fiskan Kamaru, sai Kamaru a lalace yake, Kamaru bai shi da kyau, ba a bari mutane su yi abin da suka ga dama a Kamaru. Mutane su gane yanci na da matsayinsa inda na wani kuma yake tashi, to su bi ka'ida su gani, in kuma ba su bi ka'ida ba, ba za a ba su yanci ba. Kamaru na da hanyoyi da yawa wanda yake nan a tsare, wanda mutum za ka kawo korafinka da kuma yadda za ka kawo, don korafin za ka kawo shi, in ka kawo raini a ciki to ka san mai na gaba da kan nan bai zai yarda ba. Duk abin da aka kawo raini, kowane irin shugaba ne ko shugaban wani ko shugaban ban gida ne, to ba zai daka shugaban gidan ba, to shin mu gane muna roƙonsu ba wai mun ƙi su ba ne, su sauko su dawo, Allah ya kawo musu haske a cikin zuciyarsu domin su yi abu yadda yake da da'a, yadda suke respecting din shugaban kasa. Don wannan abin da aka yi bai kawo, ba su nuna cewa suna son shugaban kasa ba, ba su nuna kuma cewa suna son kasansu ba. Bata kasansu suka yi, to yawanci 'yan Kamaru suke kasan Kamaru ba su yadda da wannan abin ba. Shine kake ji duk 'yan Kamaru kungiyoyi suke magana, suke Allah wa darai wannan zanga-zanga da suka je suka wa mai kasa a hotels da yake aike hutawa.
Shugaba Fulbe dai sama da shekara guda kenan ya kwashe yana zaman deshin a gida, wanda tunda ya hau kan kalgan mulkin kasar a shekarar 1984 yau shekaru 39 kenan shugaban karan farko kenan da yi wannan zaman daɗin na tsawon shekara. Bai yi bulaguro ba ya zuwa kasashen waje, amma na tambayi Malam Shamsu Muhammad dan bangaren ɗan aware ne na kasar jamhuriyar Kamaru cewa yaya yake ganin masu zanga-zanga. Allah suke cewa dole ne sai shugaba biya ya ja al'amuran bangaren nasu na masu yaren Ingilishi.
A gaskiya wannan abin da yake faruwa a kasan Swiss ne dai gaskiya wannan abin ba burge ne yake yi ba. Dalilin da nasa nace ba burge ne yake yi ba domin menene? Yawanci idan za su zo su yi yaki da shugaba, su zo kasan shi wanda su yi yaki da shi, indai har da gaske za su yi suna adawa da shi. Adawan da za su yi da shi, su zo su jefa ƙuri'u, in sun jefa ƙuri'unsu ya zama na cewa sun kada shugaba. Amma abin kunya ne ga kowane dan Kamaru ya ji yau shugaban kasan shi ya tafi wani waje, an je ana musguna wa shugabansu, an je fa ana ta wani ihu a kan shi, ana mai da shi kaskanceccen mutum, ya zama na ma kaman shi kama gaba ɗaya kaman wani mugun mutum ne. Bai cin babin nan ba haka ba ne, shi dai shugaba ne kawai, amma mutanen da ya saka a kan alwatar da aikin shugabanci shi ne su ne za a duba a gani. To ko ma menene dai, su zo su jefa ƙuri'unsu a ƙasa su kada shugaban in, daga baya duk wani ƙorafin da za su saka a kan shi su saka. Amma ba wai a tafi a je ana tara zaune tsaye ba, ya zama na cewa mu duba mu gani a duniyan nan wani shugaba ne in ya tashi ya fita ya tafi wani ƙasa, da za a tafi wannan ƙasan a je a dinga yi mishi wannan abubuwan da ake shi shugabanninmu na Afirka, domin abin ya zama da raini a ciki da duk abin nan a ciki. Gaskiya a nawa ra'ayin wannan abin bai yi mini daɗi ba, kuma bai zai taɓa yi mini daɗi ba. Shugabanni dai mu dai muna fata Allah ya sa su gyara, kama manta domin addininmu ya nuna mana cewa dole ne mu bi shugabanninmu sau da kafa, mu muka zaɓe su suna zaune a inda suke. Babu yanda za a yi mu saukar da wannan shugaban in sai ta hanyar ƙuri'a na demokratiya da aka saka mana. In ba za mu bi wannan hanyar ba, kuma ba wata hanyar da ya dace mana da za mu iya bi mu kama mu kwace 'yancinmu, in ma ana toye mana haƙƙinmu ne a wannan abin. Haka ne. To kuma ta wani fanni muka duba mu kuma mu gani ya zama na su fito ne su zo su tsaya su ce yanda yake hakan nan maganan yakin nan da ake yi a wannan sashi namu ya fito ya zo ya samu ya tsare dakatar da wannan abubuwa in ta hakan nan suka zo suka tsaya suka yi wannan magana a maganance, ba wai aje ana hauka ana ta abin nan da sojoji suna sama da su yi kasa ana ta harba musu bokunan tsohuwa ba, wannan ni ina gani ba haka bane.
A halin yanzu dai shugaban kasar jamhuriyar Kamaru yana da shekaru 89 da aihuwa a duniya, kuma yana fama da waɗansu matsaloli na rashin lafiya wanda ake ganin dole ne sai ya hada da ganin likitocinsa na kasashen ƙetare. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaishe ka nan gaba kaɗan, Awal zai sake shigowa da labarin wasanni. Kada dai a sha'afa, wannan shiri na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Baby, girl, you make me the Shiva, Shiva, Shiva.
Gaida Sonic Man sai ku tare mu a shirin a bari ya huce gobe da safe domin jin karin waƙoƙinsa da kuma hira da muka yi da shi. Yanzu kuma ga Awal ya sake shigowa da labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Al'umman kasar Jamhuriyar Kamaru suna dakon wasan da za a gudanar na cin kofin nahiyar Afirka wanda zai gudana a shekarar 2022 ta baɗi. Amma masana al'amuran tambola a kasar Jamhuriyar Kamaru sun fara nazartar irin abubuwan da zai gudana a yayin da ake buga gasar a kasar. Da ma yadda aka yi wa al'amarin na gasar cin kofin ƙwallon ƙafar ɗaurin kalangu domin sanya matakai na tsaro da ma hana kutse ko kuma yadda yawancin jama'a na kasar za a kayyade su kan annobar cutar nan ta coronavirus. Domin shiga filayen wasanni Sa'ad Zakari ya yi mana fashin baki kan al'amuran da ma yadda 'yan kasar ta Jamhuriyar Kamaru za su fahimci yadda za a murza tamurar a faɗin kasar.
Ba abin da zai iya hana Kamaru wato gudanar da wannan gasar, ba abin da yake kan ɗan Kamaru wato kamar hada wannan gasar da a gaskiya an jima ba taba hada babban gangami kamar wannan ba. To wannan gasar idan ba hada shi ko kuma ba hada ta nan kasar Kamaru ba, to za a samu matsala saboda shugaban kasa bai so ya bar mulki ba tare da shi ma ya iya kokarin ganin cewa an hada wannan gasar ba. Kuma ni abin da zan yi gaya maka, ana iya kokarin ganin cewa wannan gasar kam an yi shi a nan kasar Kamaru. Saboda me ne ya sa na gaya maka haka? Wato an kammala ayyuka da kaso 90 cikin 100. A yanzu haka nan abin da ya saura kawai gyare-gyaren hanyoyi ne ma idan ka duba. Bangaren ainihin wato otel da dai shauransu a nan babu matsala ma. A nan babu matsala da akwai otel waɗanda gaskiya idan aka duba lallai kuwa za a iya yaba ma gwamnatin kasar Kamaru da namijin ƙoƙarin da ta yi ganin cewa ta cimma burinta ta wannan bangaren.
Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Malam Awal a gaishe ka. Shirin namu kenan a yau, amma kafin mu karkare baki daya ga Muhammad Hafiz Baballe da tashi muhimman kanin labarai.
Bayan jinkiri na shekara daya na annoba, hukumancin buɗe gasar wasannin Olympic na Tokyo yau Juma'a tare da yin waiwaye, amma duk da haka an yi bikin buɗewa. An gudanar da bikin a babban filin wasa na Olympic na Tokyo mai dubban wuraren zama amma wayan ba kowa, inda kawai kimanin manyan baki 900 da wasu jami'ai suka halarci bikin saboda matakan hana kamuwa da COVID-19. Ministan harkokin wajen Iraki ya ce da BOA cewa mambobin wata babbar tawagar Iraki suna sa ran cimma yarjejeniya yau Juma'a tare da gwamnatin Biden don kawo ƙarshen aikin yakin Amurka Iraki. A cikin wata tattaunawa ta musamman tare da sashen Kurdish na BOA, ministan harkokin wajen Iraki Fuad Hussein ya tattauna kan yanayin samar da haɗin gwiwa tsakanin ƙasarsa da sojojin Amurka da zarar an cimma yarjejeniya musamman a yaki da ƙungiyar IS.
A gaida baban Amman da takaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da kuma Twitter domin samun karin bayanai da rahotanni da kuma yin tsokaci, ko ku aiko da sakonni ta hanyar email ta sashen Hausa @voanews.com. kuna kuma ya sake sauraron shirin a shafinmu na internet voahausa.com. yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai da Julie Gresham da ta haɗa shiri da bada umarni alheri ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma ƙara sauna lafiya da alheri.